الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 6 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da ƴan tambayoyi kamar guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa shin wai haka ne gaskiya ne cewa salloli lokaci biyar da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa cewa annabawan wanda suka gabace shi an ba su ɗaya daga cikin sallolin nan biyar sannan aka jumulce su gaba daya aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa fadin haka yana buƙatar dalili kuma dalili wanda yake tabbatacce imma alqur'ani ko sunna a takeice ba mu san iya wani dalili wanda ya nuna cewa annabawan Allah biyar sune aka ba su ɗaiɗai kun waɗannan salloli sannan aka jumulce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kar mu manta annabawan sun wuce a lissafa duk galibin annabawan da suka gabata ubangiji subhanahu wataala ya ba su sallah yanzu idan ka dauki annabi isma'il mai ubangiji ta'ala yake fada wazkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zaka wa kana inda rabbihi mardiya haka kuma annabi yaqubu alaihi salam da ɗansa ishaq ubangiji ta'ala yake cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub an gane ko shine ubangiji ta'ala yake cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zaka wa kanu lana 'abidin haka idan ka dauka dukkan annabawan da Allah ya zano zaka irin su annabi Musa alaihi salam su ma ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin cewa su tsaye da sallah kamar yanda yake cikin wato suratu hud an gane ku to dan haka kasancewar anan maganar cewa salloli ne biyar da aka ba wasu annabawa da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan shi aka dunkule aka bashi wannan yana buƙatar dalili a iya abinda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah zai farlanta masa wannan ibada mai girma shi da al'ummarsa manzo aka aiko na takanas a cikin dare shine Jibrilu alaihi salam yazo ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan masallacin harami na Makka ya tafi da shi zuwa masallacin Qudus wanda a masallacin Qudus annabawan Allah gaba ɗayan su Allah ya tara su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagorance su ya musu sallah daga nan aka tafi saman bakwai da shi daga saman bakwai aka yi gaba da shi iya inda Allah ya so wanda lokacin nan wato ganawa ce ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da ubangijinsa ubangiji ta'ala da zai dawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala sai ya masa tsaraba ta sallah 50 a tsawon yini da dare aka ce je ka an baka kai da al'ummarka a farko sallah 50 ce aka farlanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar dawowarsa sai ya hadu da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya masa barka sai yake tambayar shi mai ubangijin ka ya maka kyauta kai da al'ummarka manzon Allah ya nuna masa cewa an ba su sallah 50 a tsawon yini da dare manzon Allah annabi Musa ya ce ya rasulullahi ya ce ya manzon Allah ya ce na goga da banu Isra'ila mutane na sun bi mutanen ka jimuri sallah 50 ba yanda za a yi al'ummarka ta iya dauka don haka shawarar da nake baka ka koma wajen ubangijinka a sassauta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye ya karbi shawarar annabi Musa ya koma ya nemi a sassauta masa aka dan sassauta manzon Allah ya sake dawowa sannan annabi Musa ya tambaye shi ya nuna masa ga iya abinda aka rage manzon Allah ya ce masa koma dai aka nemi cewa a rage maka manzon Allah ya koma ya nema aka rage masa ya dawo annabi Musa ya sake maida shi a ƙarshe sai da sallah ta dawo 5 a tsawon yini da dare ubangiji ta'ala ya ce ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza fada a wajena wannan alƙawali ne na daukan ma kaina je ka kai da al'ummarka na wajauta muku sallah 5 a tsawon yini da dare amma a wajena a matsayin 50 take kowace daya a matsayin allunka ta zama 10 kenan to dan haka da ya dawo ya nuna ma annabi Musa wannan 5 kin annabi Musa sai ya ce masa koma dai a ƙara rage maka manzo Allah ya ce kunya nake ji ina jin kunyar ubangiji na ashahid anan abin da yasa muka zo da wannan hadisi a farko sallah nawa aka farlanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 50 yana neman a rage masa har ta dawo 5 to dan haka wannan ya ci karo da wancan na cewa wai annabawan Allah ne 5 da aka ba su daidai kun sallolin nan sune aka jimulce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa shi dan uwa mai tambayar cai ya gani ne a cikin wani littafi wanda ake kiran shi safinatus sala a Hausa sai ka ce jirgin sallah kuma su ma ai kirari suke masa jirgi mai jirga sallar yaro saboda kasancewar littafi ne wanda yake gashi dai an yi shi amma ba yanda za a yi ka koyi sallah ta ciciya ta hanyar wannan littafi domin abubuwan da yake shigowa da su ba su da kai balantana kafa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da wato kankanta kai wato da sassauta halaye ga 'yan uwanka muminai wanda mun zo hadisi na ƙarshe a cikin baban shine hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda wanda yake cewa taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna al-Ahba wanda karmu manta kamar yanda bayani ya gabata wato ababan hawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da sunaye hakanan silken shi yana da suna takobin su yana da suna yana da taguwa wadda ake kiranta al-Qaswa sannan kuma wannan wata taguwa ce ta daban ita kuma sunanta al-Ahba shine Anas yace wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ake kiranta al-Abba yake cewa la tusbak aw la takadu tusbak kwata kwata yace ba a tsire mata ko kuma sai da kyan ake tsire mata in ma an tsire mata lokacin da aka kasa sukuwa wanda karmu manta wato tsirere wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musabaka abu ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya tabbatar da ita yayi musabaka wato ta dabubi wanda akwai hadisi a cikin Bukhari wanda Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasa dawakai waɗanda suke masu damfararren ciki tun daga faniyatul wada izuwa masallaci wanda yake na Banu Zuraik yake cewa ni ina daga cikin waɗanda aka kaso sannan kuma haka nan tsirere wanda yake na kibiya duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi tsakanin sahabbansa ba dan komai ba saboda wannan bada horo ne ga jama'a ta musulmi to shine anan yake cewa ita wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tsire mata ko kuma sai da kyal wato ake tsire mata. Faja'a arabiyun ala qaudillah, wata rana wato wani ba kauye sai ya zo akan wani dan raƙuminsa. Idan aka ce qaud shine raƙumi wanda yake matashi, wanda kuma kada mu manta lafazin a arabi ya gabata shine sakinul badiya, mazaunin kauye, sawa'an balarabe ne ko ba balarabe ba shine ake kira a arabi, wanda jamunsa shine al-a'rab. Shine yace faja'a arabiyun ala qaudillah, wato wani ba kauye sai ya zo akan wani dan raƙuminsa. Aka kasa da taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran taguwai, fasabaqaha, wannan dan raƙumi sai ya tsire ma taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa zalika alal muslimin hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wannan tsirewa da aka ma taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin sai ya tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka samu damuwa, suka rasa inda za su sa kansu. Yaya za a ce taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tsire mata? Abin ya girmama a kansu. Hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanu wannan damuwa a fuskokinsu. Hausawa muke cewa labarin zuciya a tambayi fuska, don haka duka ransu ya baci. Yaya za a yi wani dan raƙumi ya zo ya tsire ma taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda alhali ba a tsire mata, ko kuma in an tsire mata ma sai da kyan? Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su, kada ku damu, ku kwantar da hankalinku. Haqqun ala Allah, haƙƙi ne akan Allah subhanahu wa ta'ala, shi ya wajauta ma kansa a ganin damarsa, domin ba wanda ya isa ya tilasa masa. Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wada'a, alƙawalin da Allah ya daukan ma kansa, ya wajauta ma kansa, babu wani abu daga cikin dukkan wasu al'amura na duniya in dai ya daukaka to ƙarshen shi shine ya sirmuyo ya yi ƙasa. Duk daukakar da zai yi in dai al'amari ne wanda yake na duniya, to ƙarshen shi zai yi ƙasa. Duk abin da kaga yana hawa yana hawa yana hawa, to ran da ya cika in dai al'amari ne na duniya, to zaka ga ya sirmiyo ƙasa, tamkar ma ba a yi shi ba, babu shi, babu alamarsa. Wanda wannan misali ne Ubangiji Ta'ala ya sanya mana da nassi na Al-Qur'ani, cewa ita duniya duk abin da ya daukaka to ƙarshen shi zai sirmiyo ya yi ƙasa ya kaskanta. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkaru. Wannan misali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sanya mana dangane da rayuwa ta duniya. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa tamkar wato ruwa ne da ya sauka daga cikin gizagizai, ƙasa ta sha wannan ruwa sai ta fitar da tsirrai, wannan tsuro ya sha ya koshi wato yayi yabanya, zuwa wani lokaci wannan tsuro gaba ɗaya sai ya bushe wato ya zama karmami, iska tana sheƙar da shi, kamar yanda ya faɗa a can cikin suratul Kahf, fa asbaha hashiman tadruhu riya. To wannan shine misali na rayuwar duniya. Ka kalli lokacin damuna, idan ruwa ya sauka zaka ga daji ya dauki tsanwa, idan ya dauki tsanwa ruwa na sauka, saboda tsabar koshi da ruwa zaka ga wato shuka tana yin baki-baki saboda kyau. To zuwa wani lokaci idan kakai zaka ga idan wata iska ta kada wannan shuka gaba ɗayanta ta kone, ta bushe, ta zama karmami, iska tana shekar da ita, tamkar ma ajiya bata zauna ba. Shine Allah ya ce ka Allah tagana bil ams. To dan haka shi al'amari na duniya karka samu damuwa, duk wani abu in dai al'amari na duniya ne ko ya daukaka ku sa masa lokaci, an gane ko koma mai nene. Yanzu ka dau rayuwar dan adam, dan adam a farko dai dugon maniyi ne, Ubangiji Ta'ala yake samar da shi daga wannan dugo na maniyi. Idan aka haifi yaro wanda yana jinjiri, zai kai ya koyi zama, ya koyi tsayuwa, ya koyi rarrahi, ya koyi tsayuwa, sannan har ya zamanto ya kama ƙarfi, yana yaro matashi ya kai lokacin da ya balaga, ya kai kahal shine gurzo cikarsa shekara 40, daga nan kuma sai ya fara yin baya, sai ya ringa yin baya, sai kaga ya koma ƙarshen yanda yake kamar yanda yake da. Kaga bayan ya ɗaukaka ya kai cikar shi kuma sannan me za a yi? Dole zuba ya zai, wannan shine al'amari wanda yake na rayuwar duniya. To amma duk abin da yake ya shahi al'amari wanda yake na lahira, to shi wannan sai dai ya ƙara ɗaukaka. Al'amarin lahira baya ƙasa, kullum ƙara ɗaukaka yake. To don haka dai a taƙaice, wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata, iya abin da ake bukata mumini ya himmantu dangane da al'amura waɗanda suke na lahira. Duk wani al'amari wanda yake na duniya, kada wato ya tsare maka gaba ka ringa ganin cewa sai ka samu ɗaukaka a rayuwarka ta duniya. Ɗaukaka ta lahira ake nema. Ɗaukaka ta duniya don ka same ta ma kayi a banza, zuwa wani lokaci za ta bushe. Duk tula ƙasa da jama'a za su matu, zuwa wani lokaci wannan ƙasa za ta baje. Amma duk abin da aka yi don Allah, to wannan abu sai dai ya yi ta ɗaukaka, kullum ya yi ta yin gaba har a wayi gari kiyama. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu tahrimi likibri wal ijab. Qala Allah ta'ala, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى ولا تسير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تسير خدك للناس أي تميله وتؤرد به عن الناس تكبرا عليهم. والمرح التبختر. وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. دون هكا مالن يتي إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض سيتي الآيات أي أكمل الآيات كننك تشكو آيوين شيني حركة كيبا كين إن الله يزيد كسر واتشيك أرون. أتكيشي Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato haramci na girman kai da jiji da kai. Shi lafazin al-kibr, abinda ake nihi da shi a yaren larabci shine at-tarafu wa ta'ali, wato ɗagin kai da nuna isa. A shar'ance idan aka ce al-kibr, kamar yadda malamai suka faɗa, shine suka ce ru'yatul insani nafsahu fawqa ghayrihi, fi sifatin min sifatil kamal wa anna lahu fadlan alayh, wato shine mutun ya ringa ganin kansa cewa shike sama da wani a cikin wata sifa daga cikin sifofi waɗanda suke na cika, sifofi waɗanda suke na yabo, ka ringa ganin cewa kana da wata daraja duriya akan wani, wannan shine ake kira da girman kai. An gane ku? Me suka ce? Suka ce ru'yatu linsani nafsahu fawqa ghayrihi, wato mutun ya ringa ganin kanshi cewa shi yake sama da wani. Fi sifatin min sifatil kamal, a cikin wata sifa daga cikin sifofi waɗanda suke na cika. Misali, ya ringa ganin cewa nafiwa ne matsayi, nafiwa ne ilimi, ko nafiwa ne kuɗi, ko nafiwa ne danganta, ko nafiwa ne daraja, ko nafi shi matsayi. To duk lokacin da a iya tunaninka kana ganin cewa kai kake sama da wani a cikin wata sifa daga cikin sifofi waɗanda suke na yabo, to wannan kai ne ake tabbatar da cewa mai girman kai, wal iyazu billah. Duk lokacin da mutum yake ganin kanshi cewa shi yafi wani, to wannan shi ne ake kiran shi mutakabbir. Amma shi al-i'jab, in ma ka ce al-i'jab ko kuma ka ce al-uju, shi jiji da kai, shi ne malamai suka ce ru'yatul insani amala nafsihi fawqa amali ghayrihi ta'ajjuban bihi wasti'idhaman minhu wastikthara lahu, mutum ya ringa ganin aikinsa yafi aikin wani dan ji da kai game da aikinsa, kuma dan girmama aikinsa, kuma dan ganin cewa nashi yafi na kowa yawa. Kenan bambanci a nan abinda muke so mu gane tsakanin girman kai da ji da kai. Wato shi jiji da kai yana kasancewa a cikin aiki. Kamar misali, ka ringa gani in ba kai ba wanda zai iya, ko kuma ka zo kai wani aiki ka ringa gani in ba kai ba waye sai yi wannan aiki. Misali, mutum ya ringa ganin cewa shi malami ne, in ba shi ba wane ne zai iya karantarwa? Ko mutum ya ringa ganin cewa shi yake da dukiya, shi yake taimakawa, in babu shi wa zai taimaka? Ko mutum ya ringa ganin wannan aiki da ake yi, in babu shi wane ne zai yi wannan aiki? To a duk lokacin da mutum yake ganin cewa wani aikin shi ya dara na wani, to wannan shine ake kira mai jiji da kai. Shi kuma girman kai, duk lokacin da mutum yake ganin a karan kanshi cewa shi yafi wani a cikin wata sifa daga cikin sifofi waɗanda suke na yabo, to wannan shine ake kiran shi wato mai girman kai. Don haka kowane ɗaya daga cikin sifofin nan guda biyu halaye ne waɗanda suke abin kyama, waɗanda ba inda za su kai mutum face wuta a ranar kiyama, wal iyazu billah. Kuma anan abin da muke so mu sani, a matsayinmu na ƴaƴan adam, in har muna da tunani da lura, menene gare mu wanda za mu nuna ji da kai da shi mai girman kai? Hausawa muke faɗa cewa waiwaye a dan tafiya, kamar yadda Allah ya umarce mu cewa mu waiwaya baya. In mun waiwaya baya, to za mu gano rauninmu, mu gane cewa mu ba wata tsiya ba ne. Ubangiji ta'ala yake cewa falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq yakhruju min bayni sulbi wattara'ib. Ubangiji ta'ala yace falyanzuril insanu mimma khuliq, wato iri na mutum Allah yace ya tsaya yayi nazari dangane da abin da aka halicce shi, menene tushen halittarsa. In har bai sani ba, Ubangiji ta'ala sai yace to khuliqa mimma indafiq, shi fa dan adam an halicce shi ne daga wani ruwa wanda yake mai tunkudar juna a lokacin fitarsa, shine maniyyi. Alamar da ake bambanta tsakanin maniyyi da mazi, shi maniyyi wajen fitarsa yana tunkudar juna, amma sabanin mazi shi zai fita wani lokaci baka sanin fitarsa sai dai ka ji lema a jikinka. Don haka Ubangiji ta'ala yace khuliqa mimma indafiq, shi dan adam wato an halicce shi ne daga ruwa wanda yake mai tunkudar juna. Wannan ruwa Ubangiji ta'ala sai ya ce yakhruju min bayni sulbi wattara'ib, yana fita wato daga tsatsan namiji, wattara'ib wato da karankarma na mace. Idan aka ce tara'ib, jam'i ne na tariba, tariba shine inda kwadan sarka ke tsayawa a kirjin mace, misali nan shine ake kira da at-tariba. shi maniyin mace daga nan yake tashi, amma na dan adam shi kuma a tsatso yake, na namiji a tsatso yake, kamar yadda Allah ya ce yakhruju min bayni sulbi wattara'ib. To kaga anan Ubangiji ta'ala yana umarnin mu cewa mu waiwaya baya, mu yi nazari, mu gano menene dangane da asalin halittar mu, wanda shi wannan mani a wata aya Allah ya kiraye shi cewa ruwa ne wanda yake wulakantacce, kamar yadda ya ce alam na khalaqukum min ma'in mahin, shin ba mu muka halice ku ba daga ruwa wanda yake wulakantacce, shine ruwan mani. Wannan ruwa da Allah ya halice mu da shi, wai da zai fito daga jikin mahaifanmu maza kafin ya je cikin mahaifa na uwayenmu mata, ta ina ya biyo? Ya biyo ne ta hanyar da bawali yake biyowa, an gane ku, ta hanyar da bawali. Bawali yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke na ƙazanta. To ta hanyar da bawali ya biyo, ta hanyar nan wato mani ya biyo, wanda Allah ya halicci kowa daga cikinmu. Sannan bayan Allah ya halicce mu, me muke ɗauke da shi a cikinmu? Duk wanda ka gani kowane ne, indai ɗan adam ne, to a cikin shi yana ɗauke da abubuwan nan guda biyu, bawali da bayan gari, wanda su ne mafi ƙazantar abubuwa. To ga ka ga asalin halittarka ruwa ne wanda yake wulakantacce, kuma ga ya kana ɗauke da wasu ƙazamta biyu a cikinka, wanda wannan ƙazamta da take cikin jikinka fitatta daga jikinka ma wannan wata ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, inda Allah zai tsira ta zuwa wani lokaci taƙaitacce. To bayan da za a yi, dole ƙarshenka zai zamanto hallaka, mutuwa. Sannan kuma bayan ka gama rayuwa ɗan adam, menene ƙarshenka? Ƙarshenka shine dai zaka koma gunga, tsutsa ita ce za ta cinye gangan jikinka. Sannan bayan tsutsa ta cinye, kuma a ranar kiyama baka da masaniyar yaya za a aikata da kai, za a yi da kai wajen dama a kai ka aljanna, ko kuma wajen hagun za a yi da kai a kai ka wuta, wal iyazu billah. To duk wanda zai tsaya yayi irin wannan tunani, ya gane tushen halittarsa, me yake da shi na ji da kai, baka da wani abu wanda za ka yi ɗagin kai da shi, saboda dai ruwan da Allah ya halicce ka gashi ba a halicce ka bane daga zinare ko wani gwalagwalai ko lu'ulu'u ko wani abu wanda yake can daban. Ruwan maniyi shine Allah ya halicci kowa daga cikinmu a nan, sannan kuma ƙarshenmu shine za mu zama tugunga, abinci ne kuma wanda yake na tsutsa. Sannan kuma a ranar kiyama za a tada kowa daga cikinmu a sakauta masa da irin aikin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya. Don haka a nan duk wani abu da muke da shi a rayuwarmu ta duniya, in ma na dukiya ko na ilimi ko wata danganta ko wani matsayi wanda yake na daraja ko wata alhurma ko wani kyawun halitta na jiki, to wannan kada ya ruɗe mu, mu ringa ganin cewa muna da matsayi, muna da wani ɗaukaka da wata daraja ɗuriya akan 'yan uwanmu musulmi. An gane ku, dukkan waɗannan abubuwa ba ɗayan da zai ɗaukaka bawa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga ilimi matukar bai haɗu da imani ba, kai aiki da iliminka, iliminka ba abinda zai ƙara ma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala face azaba. Duk dukiyar da ka tara a rayuwarka ta duniya, matukar baka neme ta ba ta inda Allah ya halitta maka ka nema, matukar kuma baka saka ta ba inda Allah ya ce a saka, wannan dukiya babu matsayin da za ta ƙara ma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai dai ta kaskanta ka. Haka danganta in dai bata haɗu da imani ba, cewa ni wane ne, shi kan wane, kakana wane, babu wannan danganta ba tsiyar da za ta ƙara ma wani abu a wajen Allah. Haka duk wani matsayi da ka kai na daraja a nan rayuwa ta duniya, ba zai ƙara maka komai a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka nan kyawun halitta, kasancewarka dogo ko gajere ko wanda yake fari ko wanda yake baki ko mai kiba ko ramamme, ba abin da zai ƙara ma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Iya abin da ke ɗaukaka daraja ta bawa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato shi ne imani da ilimi. Duk mutumin da ya yi imani da Allah da manzansa, ya nemi ilimi, ya san yadda zai bauta ma Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, to wannan shi yake da ɗaukaka ta daraja a duniya, haka kuma shi yake da ɗaukaka ta daraja a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'malu. Masu imani, masu ilimi, waɗanda suka yi aiki da ilimin su, to su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ɗaukaka darajojinsu a nan duniya hakanan a makoma lahira. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hudubarsa da yayi, wanda hudaba ce wadda take nuna mana dukkanmu daidai muke, tsintsiya ce madaurinki daya, an gane ko ba mu da wani bambanci, an gane da mai kudi da talaka, da wanda yake mai mulki da wanda yake talaka, da dogo da wanda yake gajere, da wanda yake fari da wanda yake baki, da mai kiba da ramamme, in dai a matsayin mu na musulmi gaba daya mu ba mu da bambanci. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hudubar yake cewa babu fifiko da wata daraja ga balarabe akan wanda yake ba balarabe ba. Manzo Allah ya ce sai dai da tsoron Allah. Wanda ya fika tsoron Allah to shi ya fika daraja a nan duniya, kuma shi ya fika matsayi a gobe kiyama. Kamar yadda Allah ya aje mana ka'ida ta hanyar da ake samun fifiko da ɗaukaka, kafi dan uwanka shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yadda yake cewa inna akramakum indallahi atqakum, mafi darajarku, mafi karancinku a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah. Don haka kenan, dan na fi ka da ilimi, ko na fi ka da dukiya, ko na fi ka da matsayi, ko na fi ka da wata danganta, wannan duka ban fi ka da komai ba, kuma baya halatta a matsayina na musulmi in sa a cikin tunanina cewa na dara ka da wani abu. Abinda ake bukata na nuna cewa kai kake sama da ni, ni nake kasa da kai, kamar yadda bayani ya gabata a baban da kafin wannan babin. To dan haka shine anan kenan malam ya shigo mana da wato ayoyi a farkon baban waɗanda suke nuna mana harancin girman kai, wato da jiji da kai. Shine yake cewa qala Allahu ta'ala, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke faɗa tilkad darul akhira, Ubangiji ta'ala yake cewa wancan gida wanda yake na ƙarshe. Mi Allah yake nuni anan ita ce aljanna, domin yana daga cikin sunayen aljanna, wato shine ad-darul akhira. Kamar yadda can ƙarshen suratul ankabut Ubangiji ta'ala yake cewa wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu, shine anan yace tilkad darul akhira, wancan gida wanda yake na ƙarshe aljanna kenan, wadda Allah ya tanada ma mu'minai. Shine Ubangiji ta'ala ya ce naj'aluha, muna kebance ta lillazina, ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi, waɗanda ba sa nihin ɗagin kai ga gaskiya, kuma ba sa nihin ɗagin kai ga ƴan uwansu wato musulmi, fil ardi a ban ƙasa, wala fasada, kuma waɗanda ba sa nihin yaɗa ɓanna a ban ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce su muka kebance ma wannan gida na ƙarshe aljanna. Mu gane anan waɗanda suka haɗa suka nisanci waɗannan abubuwa biyu su ne Allah ya tanada ma aljanna. Farko dai ya ce naj'alu halil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi, wannan gida na ƙarshe Allah ya ce muna sanya shi, ma'ana muna keɓance shi ga waɗanda ba sa nihin ɗagin kai wato a ban ƙasa. Ɗagin kai kamar yadda bayani ya gabata, in ma mutum ya ma gaskiya ɗagin kai, ko kuma ya ma bayin Allah ɗagin kai, ka nuna cewa kai wata tsiya ne, ka wuce a faɗa maka gaskiya, ko kuma ka fi kowa, kai kake sama da kowa, kowa shi yake ƙasa da kai. Sannan sai ya ce wala fasada, kuma waɗanda ba sa nihin yaɗa ɓanna a ban ƙasa. Me ake nihi da yaɗa ɓanna a ban ƙasa? Shi ne ayyuka waɗanda suke na saƙo, an gane ko? Ayyuka waɗanda suke na saƙo, domin duk wanda ya saba ma Allah, wannan yana ƙoƙarin ya ɓata wato rayuwar ‘ya’yan Adam ne a ban ƙasa, saboda ƙasa tuntuni Ubangiji ta'ala ya gyara ta, ya inganta ta kowace fuska, don haka kuma ya haramta mana yaɗa ɓanna a ban ƙasa. Kamar yadda ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada wato ku yaɗa ɓanna a ban ƙasa bayan ingantawar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mata, kamar yadda yake faɗa a cikin suratul A'raf. Shine yace wala fasada, waɗanda kuma ba sa nihin yaɗa ɓanna a ban ƙasa. Sai yace wala aqibatu, ƙarshe wanda yake kyakkyawa abin yabo, lilmuttaqina, na masu tsara dokokin Ubangijinsu ne, waɗanda suke aikata abinda Ubangijinsu ya farlanta musu bakin gwalgwadon iko, kuma waɗanda suke hannuwa game da duk abinda aka hana su, waɗannan su ne ake kira da almuttaqun. Shine Ubangiji ta'ala yace wala aqibatu lilmuttaqin, wato ƙarshe wanda yake kyakkyawa wato na masu tsoron Allah ne. Kaga dan haka anan wannan aya a kaikaice tana nuna mana haramun, wato aljanna haramun ce ga duk mutumin da yake da dagin kai a rayuwarsa ta duniya. Duk mutumin da yake da girman kai, yake da jiji da kai, kamar yadda zamu iske hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to yana nuna cewa an haramta masa aljanna. In ya halitta haka, to kwata-kwata aljanna haramun ce, har abadan abada ba zai shiga ba. Duk mutumin da ya halitta girman kai da jiji da kai, to wannan kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba, domin ka'ida duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta, to wannan ya kafirta. Amma duk mutumin da ya san girman kai haramun ne, jiji da kai haramun ne, amma sai ya bi wahayin shaidani yake nuna cewa kowa ba kowa bane, shi shine wata tsiya, kuma yake jiji da kai, yana ganin cewa aikinsa yafi na kowa, idan ya mutu akan haka bai tuba ba, to lamarinsa na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ma Allah ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, ko kuma Allah ya yafe masa, an gane ku. Amma ya zo da aikin da zai haramta masa shiga aljanna a karon farko, sai an azabtar da shi, sannan bayan an azabtar da shi gwargwadon laifinsa, a ƙarshe a kai shi aljanna idan yana da imani ko mun kankantarsa. To dan haka anan kenan da yace lillazina la yuriduna uluwan fil ardi, wannan gida na karshe Allah yace muna kebance shi ga waɗanda ba sa nihin dagin kai a ban ƙasa, ba sa ma gaskiya dagin kai, kuma ba sa ma bayin Allah dagin kai, ma'ana ba sa girman kai, ba sa jiji da kai. Kenan anan mafhumul mukhalafa, duk waɗanda suke dagin kai, suke jiji da kai, to aljanna ba ta su bace ba a gobe kiyama. Haka nan kenan waɗanda suke yaɗa ɓanna a ban ƙasa, su ma wannan ba abin da suka cancanta face wuta, wal iyazu billahi. Sai yace wal aqibatu lil muttaqin, ƙarshe wanda yake kyakkyawa abin yabo yace na masu tsoron Allah ne, waɗanda suka tsara dokokinsa. Don haka ita wannan aya tana nuna mana haramcin wato girman kai, domin duk aikin da za a ce wanda ya yi shi ba shi da rabo a gobe kiyama, to wannan yana tabbatar da haramcin abu, an gane ku. Duk aikin da za ka ji Allah ya faɗa, ko manzansa ya faɗa cewa mai aiki kaza ba shi da rabo a gobe kiyama, ba za a ba shi kaza ba, to wannan yana tabbatar da cewa wannan aiki haramun ne, domin yana daga cikin siga ce daga cikin siyagu tahrim. Sannan aya ta biyu a baban sai ya ce wala tamshi fil ardi maraha, Ubangiji ta'ala ya ce kada ka yi tafiya a ban ƙasa maraha, wato don ji da kai da taƙama. Innaka lan takhriqa al-arda, Ubangiji ta'ala ya ce domin kai ɗan adam kai kaɗan, wato duk girman kanka, duk jiji da kanka, wato ka keta ƙasa da dugadiganka. Walan tabuluga al-jibala qula, kuma duk jiji da kanka, Ubangiji ta'ala ya ce ba za ka kai dutse ga tsawo ba. To in har ka tabbata duk takamar da za ka ringa yi a wajen tafiya da jiji da kai, cewa kai wata tsiya ne, baka isa ba da duddigenka, in ka taka ƙasa ka keta ta, sannan kuma duk dagin kanka da kallon hadarin kaji da kake ma jama'a, baka isa ba ka kai dutse ga tsawo. Dan adam wanda ya fi kowa tsawo a duniya metir nawa ne aka samu? Kamar misali, in akwai wanda yake da bincike akan haka, ko kuma mu ce galibin tsawon dan adam yana wuce metir nawa a yanzu dai a irin zamani yanzu? Ha? Metir 218. To mu ɗauka ma babanmu na farko annabi Adam. Annabi Adam da Allah ya halicce shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, Allah ya halicci annabi Adam tsawonsa shine zira'i 60. Haka kowane dan adam mumini in za a shigar da shi aljanna a ranar kiyama, Allah zai sake halittar mu irin yadda ya halicci annabi Adam alaihi salam, wanda yana da tsawo zira'i 60. Zira'i 60 shine metir 30, tsawon annabi Adam metir 30. Kuma tun daga wannan lokaci manzon Allah ya ce kullum baya ake har izuwa kiyama, waɗanda suka gabace mu sun fi mu tsawo, mu ma kuma mun fi waɗanda za su biyo baya, har a je kiyama kullum ragewa ake. To a dutse kwa nan an ce annabi Adam, dan adam na adam na annabi Adam alaihi salam tsawon shi metir 30. To dan ka samu dutse, ko anan zaka samu dutsen da ya wuce metir 30 tsawon shi, akalla a dutse zaka samu dutsen da ya kusa kilo guda tsawo gaba sama. To anan Allah ya ce mana innaka lan takhriqa al-arda wala tamshi fil ardi maraha, karka yi tafiya a ban ƙasa dan jiji da kai da girman kai. an gane ko ka ringa nuna cewa kai wata tsiya ne. Ubangiji ta'ala ya ce innaka lan takriqal arda, domin kai kadan wato ka keta kasa ka tsaga ta dijiji da kanka da takamar da zaka yi a wajen tafiya, kai kadan ka tsaga kasa. Sannan walan tabulu gal jibala qula, ubangiji ta'ala ya ce kuma ba zaka kai duwatsu ga tsawo. To menene zaka yi na ji da kai, wanda in har dagin kai ne kake so to ka fi dutse tsawo, kuma in har dagin kai da nuna takama kafi kowa iya tafiya, kafi kowa ji da kai, in ka dora diddigen ka a kasa mu ga cewa ka keta kasa, kafarka ta yi nutsuwa a cikinta. To wannan aya wato hani ne kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana dangane da girman kai da jiji da kai, shi ne ake kira da almarahu kenan, at-ta'ajjub bin nafsi wal kibr. Shi ne yace wala tamshi fil ardi maraha, kar ka yi tafiya a ban kasa maraha, dan jiji da kai da girman kai, domin kai baka iya keta kasa kuma baka iya ka kai duwatsu ga tsawo. Wanda la annahiya kai tsaye in ta zo daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa, iya abinda take fa'idantarwa haramci. Don haka anan inda wani zai maka tambaya menene hukuncin girman kai da jiji da kai, sai ka ce haramu ne. Menene dalilin ka, sai ka ce Ubangiji ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi maraha, kar ka yi tafiya a ban kasa domin jiji da kai da girman kai. Sannan malam ya shigo da aya ta uku, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tusayyir khaddaka linnas, Ubangiji ta'ala ya ce kada ka karkata wato kumcinka ga mutane, ma'ana kada ka ringa ma jama'a kallon mai saman ruwa, ko kuma kar ka ringa musu kallon hadarin kaji. Ka san shi mai girman kai kowa yana kallon shi ne kamar akan hanci, kallo ma ba ku ishe shi ba. Haka idan zai tafiya, in ya waiwaya ya kalle ku ma, kallo ne wanda yake na wulakantawa, na nuna cewa ku ba wata tsiya bane. To shine anan sai dai ya juya muku kawai sharin kumci anan, maimakon ya juyo da gangan jikin shi ya kalle ku ya muku sallama, sai dai ya haka kawai yayi gaba. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wala tusayyir khaddaka linnas, wanda wannan wasiya ce wanda Luqman alaihi salam yake ma ɗansa, Ubangiji ta'ala yake yi mana hikaya anan. Wala tusayyir khaddaka linnas, kada wato ka karkata kumcinka ga mutane, ma'ana ka ringa musu kallon hadarin kaji, ka nuna cewa kowa banza ne, kai kai ne wata tsiya. Sai ce wala tamshi fil ardi maraha, kuma kar ka yi tafiya a ban kasa dan takama da jiji da kai. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin faqur, domin Ubangiji ta'ala baya kaunar dukkan wani mai takama mai yawan alfahari, mai ma mutane alfahari. Duk mutumin da yake da takama, shi al-iktiyal a wajen tafiya ne mutum yake takama, yana nuna jiji da kai. Shi ne yace duk wani mai takama da duk wani mai yawan alfahari, Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya san shi, bai ya kaunar shi. Duk wanda Allah ya ce bai ya san mai kaza, wannan na nuna mana haramcin abu. Inda abu ne mai kyau, Ubangiji ta'ala zai ce yana son shi, yana kaunar shi, kamar yadda ya ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Amma nan sai ya ce inna Allah la yuhibbu, lalle Ubangiji ta'ala baya so, baya kaunar kullu muhtalin, dukkan wani wanda yake mai takama a wajen tafiya. Fakhur, wanda yake mai yawan alfahari ga jama'a. Duk mutumin da yake nuna ma mutane alfahari, shi ai kaza ne, shi wata tsiya ne, to wannan Ubangiji subhanahu wata'ala bai ya san shi. To wanda Allah ya ce bai ya san shi, to menene zai biyo baya gaba da shi? Shi ne fushi. Kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafin sa Al-Adabul Mufrad, da dangane wanda yake ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada, ma min rajulin yata'azamu fi nafsihi wa yaqtalu fi mishyatihi illa laqiya Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Manzon Allah yace babu mutumin da wato zai ringa ganin cewa shi wata tsiya ne a ran shi, ya ringa girmama kanshi, ya ringa ganin cewa shi yafi wani, sannan kuma ya ringa takama a wajen tafiyarsa. Manzon Allah ya ce wannan mutum sai ya haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan ya mutu bai tuba ba, Allah yana mai masa fushi. Idan ya mutu akan haka, zai haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala na masa fushi. Idan Allah ya masa fushi ko ba abinda zai biyo baya face azaba. Don haka duk mutumin da zai nuna jiji da kai da girman kai a rayuwarsa ta duniya, to shine kaskantacce a yinin alkiyama, kuma tun daga duniya Allah zai fara nuna masa kuskurensa. idan ka kalli mutane cewa su ba kowa bane, to Allah zai saka a cikin zukatansu su ma ba za su ganka da daraja ba. Amma duk mutumin da zai darjanta mutane ya ringa ganin kowa yafi shi, to shi ma Ubangiji subhanahu wataala zai saka karbuwa tashi a cikin zukatan jama'a. In ka girmama jama'a, ka ajiye kowa a matsayin da Allah ya aje shi, yaro da babba, to Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon da zai biyo baya, Allah zai saka darjantaka da karbuwa taka a cikin zukatan jama'a. Haka mutumin da ya wulakanta mutane ya nuna cewa kowa ba wata tsiya bane, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya saka a cikin zukatan jama'a ba wanda zai darjanta shi, ba wanda zai kimanta shi, kowa sai ya ringa ganin shi ma ba wata tsiya bane. Yanzu anan mu kiyasta duk mutumin da yake da girman kai a cikin jama'a, zaka ga jama'a ba su dauke shi ba a wata tsiya. Wannan haka ne, daman ka'ida ce Allah ya ajiye, hal jazaa'u lil ihsani illa al ihsan, sakamakon kyautatawa bai zamanto ba face kyautatawa kwatancinta. In ka darjanta mutane, Allah sai ya sanya mutane su darjanta ka. Duk mutumin da ya wulakanta jama'a ya maida su ba kowa ba, Ubangiji ta'ala sai ya sanya jama'a ya zamanto ba sa ganin shi da kima, ba sa ganin shi da wata daraja. Don haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisin yana cikin Sunan Tirmidhi, Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin a cikin Sahihut Targhib wa Tarhib. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa masu girman kai a ranar kiyama za a tada su a bisa sifa ta ƴaƴan Adam, amma yanda ka san jinkiya shi haka suke, yanda ka san kwayar zarra a wajen kankanta haka za su tashi a ranar kiyama. Manzon Allah ya ce yaga shahu muzullu min kulli makan, kaskanci da wulakanci ta kowane shashi zai ringa ruhu musu. Sannan bayan haka manzon Allah sai ya ce yusaquna ila sijinin fi jahannam, kai tsaye Ubangiji ta'ala zai yi umarnin a kura su zuwa wani kurkuku a cikin wutar jahannama. Yusamma bulus, sunan wannan kurkuku bulus ake kiransa, wani kurkuku ne na musamman wanda za a tusa masu girman kai a cikin wutar jahannama. Manzon Allah ya ce ta'aluhum narul anyar, wato wutar wuta ce, wuta wadda take mai tsananin zafi za ta ɗaukaka ta ruho musu. Manzon Allah ya ce yusqauna min usarati ahli nar dinatal khabal, mugunya ta ƴan wuta sarkamaki, jini da mugunya wanda yake haɗe shi ne ruwan shansu, wal iyazu billahi. Ashahid anan waɗanda suka nuna girman kai a rayuwarsu ta duniya, to Allah zai wulakanta su ya kaskanta su a ranar kiyama. Za a tada su gaya a sifar ƴaƴan Adam, amma yanda ka san jinkiya shi haka suke, saboda kankanta ana take su, wulakanci da kaskanci ta ko ina ya zagaye da su. Haka manzon Allah ya ce yaghshahu muzullu min kulli makan, kaskanci da wulakanci ta kowane sasanni manzon Allah ya ce zai ruhu musu. Wal iyazu billahi, sakamakon kenan mutumin da yake da takama da jiji da kai a rayuwarsa ta duniya, to haka zai tashi yana kaskantacce wulakantacce a ranar kiyama. Allah ya kare mu,
amin.
Sannan aya ta hudu a baban shine malam sai ya ce wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa, lalle shi qarun wato ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa, ma'ana yana daga cikin banu Isra'il. Fabaga alaihim, wato sai ya nuna jiji da kai a kansu, ya nuna cewa ya fi su matsayi, ya fi su daraja, ya fi su dukiya, ya fi su ɗaukaka. Fabaga alaihim, wato ya yi girman kai, ya nuna isa da ƙasaita a kansu domin ya fi su dukiya. Ubangiji ta'ala ya ce wa atayin, an gane ko, amma asalin kalima ta albagyu, abinda ake nihi zalunci, domin aka ce zalunci ka ɗora abu ba a mahallin da ya dace ba. Nan da ya ce fabaga alaihim ay takabbara alaihim bil mal, ya nuna musu girman kai da jiji da kai saboda shi yana da dukiya, wanda alhali ko bai dace ba a ce yayi girman kai, saboda dukiya ba shi ya ba kanshi ba, Ubangiji ta'ala ya bashi. Kuma abin da yafi dacewa wato shine ya kankanta kai, wannan dukiya ya dauki cewa jarrabawa ce Ubangiji subhanahu wataala ya masa, kuma yayi kokari ya bada godiya ta Allah akan wannan dukiya. Amma mi za a yi sai ya nuna girman kai da kasaita a sanadiyar wannan dukiya da Allah ya bashi? shine sai Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi, mun bashi daga cikin taskoki waɗanda suke na arziki. Ma inna mafatihahu, abinda wato makullan mangazakin shi, latanu'u bil usbati ulil quwwa, ubangiji ta'ala ya ce yana gagarar wato jama'a waɗanda suke ma'abuta ƙarfi, ba sa iya daga wato makullan taskokin shi su raba su da ƙasa. Lafazin al-usba, wasu malamai suka ce daga mutum uku zuwa goma, wasu suka ce daga goma zuwa sha biyar, wasu malamai suka ce daga goma zuwa arba'in, wasu suka ce mutum arba'in su ne ake kira da al-usba, har ma wasu malamai suka ce mutum saba'in. To kaddara cewa mu ɗauki adadi wanda yake mafi karanci, kamar malaman da suka ce daga uku zuwa goma, ka ɗauka ma mutum uku ne. Makullan mangazakin shi a samu mutum uku majiya ƙarfi, ba sa iya ɗaga waɗannan kiloluwa su raba su da ƙasa. To ina ga malaman da suka ce in aka ce al-usba mutum arba'in ake nihi, mutum arba'in ƙato arba'in waɗanda suke majiya ƙarfi, wato ba sa iya ɗaga makullan mangazakin shi. Shi ne Allah ya ce na tanu'u, wato lalle makullan mangazakin shi Allah ya ce na nauyayyar bil usba, wato jama'a ulil quwwa waɗanda suke ma'abuta ƙarfi, ba sa iya raba makullan shi da ƙasa. To an ce makulli ba a iya raba shi da ƙasa, a iya tunaninka me yake cikin wannan mangazakin? Sai ya ce id qala lahu qaumuhu la tafra, ubangiji ta'ala ya ce ka ba mutanenka labari lokacin da jama'arsa shi Qarun suka ce masa la tafra, kada ka yi girman kai, kada ka nuna jiji da kai saboda Allah ya baka dukiya. Inna Allah la yuhibbul farhin, domin Ubangiji ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke masu girman kai. Qala, sai ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi, an gane ku? A'a, suka ce masa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah, suka ce masa ka nemi gida na ƙarshe ita ce aljanna, game da abin da Allah ya baka na dukiya, ma'ana ka yi ƙoƙari ka ba da godiyar Allah akan wannan dukiya, ka ciyar da ita inda Allah ya yi umarni a ciyar, wannan sai ya zame maka sababin samun aljanna a gobe kiyama. Shi ne suka ce masa wabtagi, ka nemi wato daral akhirah, gida wanda yake na ƙarshe ita ce aljanna, fima ataka Allahu, dangane da abin da Allah ya baka na dukiya, i kokari wannan dukiya ta zame maka sababin samun aljanna. Sai suka ce wala tansa nasibaka minad dunya, kada ka manta wato rabanka wanda yake na duniya. Me ake nihi da rabanka na duniya? Shine kai kokari ka aikata aiki wanda yake na kwarai, kai biyayya ga ubangijinka, wannan sai ya zame maka sababin samun aljanna a gobe kiyama. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, ka kyautata ma jama'a kamar yanda Allah ya kyautata maka, yanda Allah ya baka wannan dukiya wanda ba ƙarfinka bane, ba dabararka ba, to kai ma kai kokari ka kyautata ma mutane. Ko kuma wa ahsin, ka kyautata tsakaninka da ubangijinka, kai biyayya, kama ahsana Allahu ilayk, kamar yanda Allah ya kyautata maka, ya zabe ka, ya baka wannan dukiya, to kai masa biyayya wannan dukiya, kai kokari ka saka ta inda Allah ya ce a saka. Wala tabgil fasada fil ard, suka ce masa kada ka nufaci yaɗa ɓanna a ban ƙasa, domin Ubangiji ta'ala baya ƙaunar bayi waɗanda suke maɓannata, an gane ko? Wala tabgil fasada fil ard, inna Allah la yuhibbul mufsidin, domin Ubangiji ta'ala baya ƙaunar wato bayi waɗanda suke maɓannata. Wannan galgadi ne muminai suka masa daga cikin mutanansa, suka nuna masa wannan dukiya da Allah ya bashi, kada ya ɗauke ta cewa ya fi kowa. Wannan dukiya jarrabawa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa, wanda kuma ya kamata wannan dukiya ya kyautata tsakaninsa da Ubangijinsa, ya masa biyayya, wanda wannan biyayya game da dukiyar ita ce godiya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya jaddada masa. Kuma suka nuna masa kada wannan dukiya ta zame masa agaji game da yaɗa ɓanna a ban ƙasa, domin duk wasu maɓannata Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya san su, bai ya kaunar su. Wanda kasancewar isu ayoyin bayani yana da ɗan tsawo a kansu, kamar yanda malam ya mana ishara cewa mu kai mu cike zuwa ayoyin da za su zo kenan ƙarshen ƙissa ta Qarun. Don haka dai nan ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.